sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da kasancewa tare da mu masu sauraro. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na hantsi yau Talata 25 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku wani rahoto a game da yadda manoma a kasar Ghana suka kullo da wata dabara da take taimaka musu kaucewa asarar girbi, sannan kuma a lokaci guda yake taimaka musu wajen samun kudaden shiga koda ko bayan karkar girbi. A yau ma kamar kullum a rana irin ta yau Talata muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar, sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in Baitul Malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fadda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri akan kasashen Afirka. Karaman sakataren Baitul Malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon, kuma zai bayyana cewa Rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da kokarin da Amurka ke yi na ganin an fitar da hatsi da takin Rasha zuwa ƙetare, a cewar mai magana da yawun Baitul Malal. Ziyarar Nelson na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin karɓar bakuncin shugabannin Afirka a St. Petersburg a ranakun Alhamis da Juma'a don yi masa alƙawarin ba su hatsi kyauta don maye gurbin na Ukraine. Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Rasha da ta farfaɗo da yarjejeniyar hatsin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma, wadda ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an Mali guda uku, ciki har da ministan tsaron ƙasar, bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girke da kuma faɗaɗa ayyukan ƙungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin ƙasar. Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan ministan tsaron ƙasar Mali Sadio Kamara, wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar Wagner da gwamnatin riƙon Mali akan tura sojojin hayar zuwa ƙasar da ke yammacin Afirka. Haka kuma shi ma babban hafsan sojan saman ƙasar Mali Alou Boy Diara da mataimakin hafsan sojan saman ƙasar Adama Bagayoko an sanya musu takunkumin, kamar yadda ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin. Ƙasashen Rasha da Mali dai sun ce mayakan na Rasha da ke ƙasar ta Afirka ba sojojin haya ba ne, amma masu ba da horo ne don taimakawa sojojin ƙasar a yaƙin da suke yi da mayaka masu zafin kishin addinin Islama tsawon shekaru goma kenan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan, Maryam za ta karanto mana kashin labaran na biyu. Amma kafin nan ga rahotonmu mai cewa manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan gonakinsu bayan girbi da kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ana samun waɗannan sauye-sauye ne a wani lokaci mai mahimmanci. Adadin asarar da ake samu bayan girbi a yammacin Afirka ya ƙaru a 'yan shekarun nan sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Ga fasarar rahoton da Nneka Chile ta aiko mana daga Accra, Ghana.
A cikin shekaru uku da suka gabata, asarar da aka samu bayan girbi da ƙarin haraji akan kayan da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje da kuma ƙarin farashin taki sun rage kuɗin da manoma ke samu a ƙasar Ghana. Daga cikin waɗanda akan dole suka sauya dabara har da mai harkar mangwaro Sandra Snowden. Sandra na noman mangwaro ta kuma fitar da shi ƙetare tsawon shekaru goma, amma ta canza zuwa sarrafa jam bayan da ta rasa kashi 60 cikin 100 na abin da take nomawa a kaka ɗaya. Ta ce jam ɗin mangwaro iri-iri da take sarrafawa na sama mata kuɗin shiga da ke taimaka mata ci gaba da kasuwancinta.
The impact of this is vast.
Tasirin wannan yana da yawa. Hakan na nufin mun iya samun damar ci gaba da samun kuɗin shiga ko ba a lokacin mangwara ba, saboda muna da kayayyaki a lokacin mangwara da ma bayan lokacin. Don haka ana samun mangwara a kowane lokaci a cikin shekara. Noma na da muhimmanci ga tattalin arzikin Ghana, wanda ke ba da gudunmuwar kashi 30 cikin 100 na duk abin da aka sarrafa a cikin gida. Darajar amfanin gona na karuwa a kowace shekara, inda ake sayan koko, doya da kayan lambu sosai. Ko da yake a shekarar 2022, yakin da Rasha ta fara yi a Ukraine yayi tasiri ga manoma a Ghana. Yakin yayi sanadin tashin farashin taki da sufuri, ya kuma kawo cikas ga hanyoyin jigilar kayayyaki, haka zalika ya shafi amfanin gona. Yayin da manoma ke fama da tara amfanin gona da rashin wadataccen wurin ajiye shi, manoma da yawa sun nemo sabbin hanyoyin samun kuɗin shiga.
We spend so much to get the
produce. Muna kashe kuɗi da yawa don girban amfanin gona, kuma abin da takaici idan ba mu da mutane ko hanyar sai da amfanin mu. Shi yasa wasu daga cikin mu suka yanke shawarar cewa to za mu yi noma, amma don kaucewa duk wannan asarar ta bayan girbi, za mu ƙara daraja akan duk abin da muka noma. Ghana na asarar kimanin dala biliyan 1.9 a kowace shekara sakamakon asarar abinci. Abubuwan da lamarin ya fi shafa sun hada da mangwaro, tumatir, doya, inda ake tafka babba asarar su a lokacin girbi da lokacin dakonsu da kuma ajiye su a gona, a cewar wani rahoto na cibiyar bincike kan manufofin abinci ta ƙasa da ƙasa. Emmanuel Essien, malamin koyar da aikin gona ne a jami'ar Ghana, ya ce manoma na buƙatar ƙarin ilimi akan sarrafa kayayyakinsu a cikin gida.
I think it would help if we
zai taimaka idan muka ilmantar da su, muka kuma tallafa musu ta hanyar sama musu tsarin da zai taimaka wajen sa sarrafa kayan ya zama da sauki, saboda ana samun asara idan suka yi kokarin yin hakan. Ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da aiwatar da tsarin amfani da fasahar girbi mai sauki da kuma ƙarin tallafi daga gwamnatin Ghana don taimakawa manoma da kuma inganta samar da wadataccen abinci.
Maryam Dauda kenan da fassarar rahoton nan na Chile. Har yanzu dai ga Maryam Dauda da sauran labaran duniya.
Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga ƙasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunan su na cikin halin ƙaƙa na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotannin da suka nuna cewa an kashe akalla ƙananan yara 'yan Sudan 435, wasu akalla 225 kuma sun jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce, abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakkata su. Tun daga ranar 15 ga watan Afrilu ne sojojin Sudan da dakaran RSF ke fada, lamarin da ya janyo rikicin jin kai a cikin Sudan da makwabtan ƙasashe. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a shirye take ta sake kiran zaman tattaunawa a birnin Jidda na ƙasar Saudiya don kawo ƙarshen fadan, amma sai dai idan bangarorin da ke fada sun nuna aniyarsu ta kiyaye yarjejeniyar da aka cimma a Jidda a ranar 11 ga watan Mayu game da kare farar hular Sudan da kuma cimma tsagaita wuta daga baya. An kama wani sojan ƙasar Congo da ake zargi da harba mutane 13 har lahira, galibin su ƙananan yara, a arewa maso gabashin ƙasar mai fama da rikice-rikice, kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu a yau Talata. A cewar waɗanda suka shaida lamarin a ƙauyen Yakova a ranar Asabar ɗin da ta gabata, sojan da ake zargi ya kasa haƙuri ne saboda ya ji zafin yadda aka binne ɗan shi baya nan. Yakova wani ƙauye ne na masanta a yankin Jugu mai tazarar kilomita 65 gabas da Bunia, babban birnin lardin Ituri, daya daga cikin wuraren da ake fama da tashin hankali a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda ake yawan samun munanan hare-hare. Sojan da ya fusata yana komawa gida ya dauki bindiga ya fara harbi akan farar hula da suka tare zaman makoki akan hujjar cewa ɗansa ya mutu kuma an binne shi ba tare da an sanar da shi ba, abinda kakakin sojojin kasar Lieutenant Joel Ngongo ya fada wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan.
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masauraro, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan fauka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba a saye kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Batshin, ga Laina shin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da ne. Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa Taliya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa don muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka sa, in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna, ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana, shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan in kun tuna, domin su za su riƙe ƙasa, domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata, Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma.
Madalla mazan jiya marigayi dan maraya jiski nan. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
An ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma kenan, yanzu haka yau ina da shekara 8 na ritaya, Allah sai ne babani hakkina ba. Akwai waɗanda suka yi shekara 13, 14, wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba.
Lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan, daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya. Shi din ma ba kowa ya samu duka ba.
2009 har zuwa yau kaga an samu shekara 13. Duk wanda suke cikin wannan kange, muna roƙon mai girma gwamna ya dubi ƴan fensho da idan rahama.
Yau shirin zai taɓo dambarar fensho a jihar Adamawa ta shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A dakarce mu,
wallahi idan ba san yuna, haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayayya ko neman magana, sai an so yuna an daina.
Madalla masaware batun fitar da haƙoƙin ma'aikata da suka yi ritaya a Najeriya na ci gaba da zama kalubale a matakan gwamnatoci daban-daban na ƙasar, wato gwamnatin tarayya da wasu jihohi da kuma gwamnatocin ƙananan hukumomi. Waɗannan haƙoƙi sun haɗa da fanshin masu ritaya na wata-wata da gratuity, wato wasu maƙudan kuɗaɗe da akan baiwa ma'aikaci bayan ya kammala aiki tsawon shekaru 35 domin ya sami sukunin tafiyar da rayuwa bayan ritaya. A jihar Adamawa ta Najeriya, ma'aikatan jihar waɗanda suka yi ritaya ne ke kokawa game da waɗancan haƙoƙi nasu, musamman haƙoƙin gratuity. Ma'aikatan waɗanda suka kunshi 'yan fansho na ƙananan hukumomi da na jiha na cewa wasu daga cikinsu na dakon a biya su haƙoƙinsu na gratuity tsawon shekaru fiye da 10 da suka shuɗe.
Sunana Comrade Jafar Babagire. A gaskiya mun zama mun tosai, wallahi tallahi na gaba. Yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma kenan, yanzu haka yau ina da shekara 8 na ritaya, Allah sai ni baba ni hakkina ba. Akwai waɗanda suka yi shekara 13, 14 haka yake, wallahi na ga maka ba ba su hakin su ba.
To ta ina hakin ya makale
a wajen gwamnati mala Allah sai ne
haƙoƙin suna nan kashi uku, akwai pensho karan kansa, akwai gratuity da menene, wanne ne kuke magana akai? Ko duka
muna maganan gratuity. Maganin gratuity kamar yadda aka fada a slogan namu, sweet after labor, to ka ji daɗi bayan ka gama aiki. To amma mu bayan mun gama aikin ba daɗi ne muke ji ba, daɗin mu shine yanzu dukkan masu ciwon paralysis wanda suka samu shan inna ne ko menene, kashi 98 san ka da ina ga maka duk zaka samu ma'aikatan local government ba don komai ba, don rashin biyan su haƙƙin su gratuity nasu.
Ya kake gudanar da rayuwa da kai da iyali misali?
Wato akwai wannan da muke cewa contentment, wato godiyar Allah wanda kai baka sa duniya a gaban ka ba, abinda ka samu daidai gurgurdo sai ka faɗi shi. Balle kuma in ka rabu da mutane lafiya, to insha Allah bakin da ya tsaga nan Allah bai dai hana shi abinci ba. Yanzu pension salary ma da yake ga muka, yanzu ka san akwai mai karɓar 4000
Adama
a local government 4000 Allah sai ne ina ga maka pension 4000 akwai na ga maka, kuma ka je ka tabbar zahiri zaka gan shi.
Sunana ba Comrade Babangida Isa daga Yola South. Abin da yake gaban mu kam ya ba mu tsoro, don a gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya-bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya, shi din ma ba kowa ya samu duka ba. To wannan sai yana da ba mu tsoro, mu da muka shiga da mu wuce shekara 3-4-5 ba, sannan ga iyayen mu su ga nasu yadda ya kasance. Alo a pension akwai wanda abin nan balance na shi ya saura don biyan wulakanci, irin a biya ka wani lokaci ka zo ka roka a baka 50-20 dari. To a wannan din ina son gaya maka akwai wanda balance na shi saura 1000 a cikin 1996 zuwa 2009, kuma ana cewa mutum yana nan daga Gombe ne ko daga Hon, fi sabilillah ka gaya mini na biya ne ko ce Allah ya saka kuma mun zo karba. Wanda suka balance din suka rage balance na 1000 nan ba su ji kunyan rage 1000 ba, ko kuma a'a da ana biya lokacin watakila kudin mota ba bai wuce naira 200 ba watakila.
Comrade Muhammad Sani da ke zaman shugaban kungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Adamawa ya ce tun daga shekara ta 2009 wasu ma'aikata da suka yi ritaya musamman a matakin ƙananan hukumomi a jihar ta Adamawa na dakon haƙoƙinsu na gratuity.
2009 har zuwa yau kaga an samu shekara 13, duk wanda suke cikin wannan kange muna roƙon mai girma gwamna ya dubi 'yan fenshin da idon rahama cikin wa'adinsu na biyu a fara da 'yan fenshin masu karɓar fenshin, domin abubuwa ne yana ƙaruwa kowane wata, kowane wata ana samun wa'inda suke shigan pension kuma ana samun wa'inda suke ritaya, kaga ƙaruwa yake. To in ka duba kuma mutane in har kai ga pension, to yau ka ji wannan ya rasu gwamnati sakatarar su ba su karbi hakkinsu to ba daɗi.
To su kuma 'yan pension wani shawara zaka ba su?
Su 'yan pension ina ba su shawara su nasu, mu muna nan muna kokari kuma za mu ba gwamnatin nan goyon baya 100% don mu samu cin maburin mu samu. A inda muke yanzu a jihar Adama mai karban karamin pension 4000 ne, to ya kamata mu girma gwamna ya duba wannan, don doka ta ce duk lokacin da an kara ma ma'aikata albashi a kara kudin pension, kuma kuma har in ya kai shekaru 5 sai a ƙara kuɗin pension. To yau shekaru nan ba a ƙara ba.
Nan gaba kaɗan za mu ji abin da masu fashin baki akan harkokin ƙwadago da haƙoƙin ma'aikata ke faɗi dangane da wannan batu.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mankudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka.
Madalla. Masu ware kwamar Sa'idu Bello guda ne daga cikin dattawa da suka yi fafutuka akan haƙoƙin ma'aikata ƙarƙashin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, wato NLC, a shekarun da suka gabata. Yayi fashin baki game da wannan al'amari.
Renin ma da ake wa ɗan fansho, ba na jin akwai wani ɗan adam da aka raina ake wulaƙanta shi ake cima zarafi ma irin ɗan fansho. Ya yi aiki shekara 35 ko ya kai shekara 65, da yawansu suna nan sun yi ritaya masu gaskiya, masu mutunci da daraja a gwamnati. Ba su ɗebi dukiyar gwamnati ba, amma yanzu ga shi gwamnati ta kasara su. Su kuma ma'aikata waɗanda suke tunanin cewar za su bar aiki nan gaba, idansu ya rufe da cewar fa in sun bar aikin nan za fa su dawo su nemi pensionin nasu. To ƙungiyoyin da suke tafiya na ƙodagon Najeriya sun zama ƙungiyoyi yanzu ta neman kuɗi, ta zuwa gurin shugabanni ta yin abin da aka gare ma. Saboda haka ba mu da ƙungiya ta 'yan pension, babu kuma ƙungiya ta 'yan ƙodago. An saye su sun zama wani abu daban. Gwamna shi ke da ikon in za a yi zaɓen 'yan fansho ya ba da kuɗi a zaɓi wanda zai zo ya mara ma baya ya abin da ya gada ma ya tafiyarsa. Kuma Allah ya kama wata siyasa ne wacce ba ta da tsari, ba ta da aƙida, ba ta da kai, babu ba ta da kangaro. Amma ta yaya za a ce gwamna ya zo ya ce ya fi ƙarfin kowa, haƙƙin kowa ya danne, ya cusa aljihunsa kuma jawa ke shiru, kuma ba wanda zai ce masa ƙala. Su kuma 'yan ƙodago su sani za fa su dawo su masu fito shigoran da kana ganin kana yawo ana cewa kwamare kwamare, kana yawo da suna ana ta ɗaga matuta, to za ka zo ranar da za ka ba aikin ka zo kamar ka zama abin tausayi. Saboda haka gwamnati za a tirsasa ta yanke kuɗaɗen da ya kamata a yi a tura shi a hukumomin bada wannan pension. In ba haka ake ba kuwa, to wallahi haka za a yi ta yi jama'a su gama aikinsu su wulaƙanta a ƙasarsu.
To da yake gwamnati ta rushe shugabancin hukumar kula da 'yan fansho ta jihar Adamawan, kuma ba a kai ga naɗa sababbin shugabanni ba. Filin 'yan ƙasa da hukuma ya tuntuɓi sakataren labaru na gwamnan jihar ta Adamawa, Mr. Humoshi Onosiko, amma ya ki cewa ofan dangane da batun. Shi kuwa sakataren gwamnatin jihar ta Adamawan, Dr. Awul Bamanga Tukur, wanda ya yi alkawarin cewa zai binciki al'amarin, sai dai fiye da mako guda kenan har yanzu bai waiwaye mu ba. Duk da sakon tunatarwa da wakilinmu na Adamawa ya rinka tura masa akai-akai. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Mamman Lado, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya, wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar sun kaddamar da yekuwar musamman domin raba magungunan rigakafin masasar cizon sauro da nufin tunkarar cutar wacce ke hallaka yara sama da 4,000 a kowace shekara, galibi a irin wannan lokaci na damana. Jaridar ta ce yara kusan 5,000,000 masu watanni 3 zuwa watanni 59 ne za a baiwa magungunan rigakafin masasara a albarkacin wannan kamfe, yayin da a ɗaya gefe za a yi amfani da wannan dama domin tantance waɗanda suka kamu da cutar tamowa, a cewar ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara. jaridar Lanketer ta ce shirin kafa wani sabon kamfanin dillancin mai mallakar gwamnatin Niger ya fayyace alamomin rashin jituwa a tsakanin wasu shugabannin kolin kasar nan. Kamfanin da aka yi wa suna Petro Niger da makar wata kishiya ce ministan man fetur ke shirin yi wa kamfanin Sonidep da nufin samun sukunin yin kakagida da harkokin man fetur. Mafari kenan majalisar ministoci a zaman da ta gudanar a makon jiya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ta daƙile wannan yunkuri ta hanyar janye takardun da a baya taron share fage da yawa kana ofishin Prime Minister yana amda su. Jaridar L'Independent Plus ta ce ƙasar Niger ta samu rancen miliyan 50 na dalar Amurka, kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan 30 na sefa daga bankin Larabawa na Badea domin bunƙasa ilimin 'yan mata a ƙasar. A ƙarshen makon da ya gabata ne kwamitin gudanarwar bankin ya amince da ba da wannan rance da za a biya a tsawon shekaru 20. Jariyar ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin gina makarantun kwana na 'yan mata a garuruwa da dama na ƙasar nan, dangance da ƙudurin da shugaban ƙasa ya yi a game da sha'anin ilimi a karkara. Jaridar IRNFO na cewa 'yan sanda sun kama wasu gaggan ɓarayin da suka addabi jama'a a birnin Yamai, inda suke farfasa shaguna tare da kai farmaki a gidajen bayan Allah ɗauke da makamai. A jumalce kuɗaɗe mararan da kadarori na sama da miliyan 40 ne suka kwace a hannun mutane a tsawon lokacin da suka yi suna tafkata asa kafin dubunsu ta cika. Jariyar ta ce a garin Dogon Dutse ma 'yan sanda sun cafke 'yan fashi da ke amfani da adda da wukaƙe. Dubun waɗannan mutane ta cika ne lokacin da suka yi ƙoƙarin yi wa wani direban trela kwace, wanda bayan ya sha daga hannunsu ya sanar da jami'an tsaro abin da ke faruwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in Baitul Malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri akan kasashen Afirka. Karaman sakataren Baitul Malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon, kuma zai bayyana cewa Rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da ƙoƙarin da Amurka ke yi na ganin an fitar da hatsi da takin Rasha zuwa ƙetare, a cewar mai magana da yawon Baitul Malal. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an Mali guda uku, ciki har da ministan tsaron ƙasar, bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma faɗaɗa ayyukan ƙungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin ƙasar. Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan ministan tsaron ƙasar Mali Sadio Kamara, wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar Wagner da gwamnatin riƙon Mali akan tura sojojin hayar zuwa ƙasar da ke yammacin Afirka. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga ƙasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga ƙasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunansu na cikin halin ƙaƙa na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla yara ƙanana 'yan Sudan 435, wasu akalla 225 kuma suka jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce, abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakkata su.
Kamar sauraro, a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na hantsi a yau. A kasance da mu zuwa can da an jima da lasariyar ku idan Allah ya kai mu, domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, da kuma producer mu Solomon Abu, sai injiniyan mu na yanzu Mr. Jonah Cummings, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asala.